kwashi waɗannan wantanni takwas din. A yanzu dai gwamnati ta amince da bukatun kungiyar malaman jami'o'i wato ASU dake neman a dakatar da batun sa membobinta a manhajar IPPIS wanda gwamnati tace ta hakura da wasu lamura waɗanda suka hada da wajabta biyan malaman ta IPPIS din da kuma ƙara musu kuɗin allowance da kuɗin gyara jami'o'i. Mai magana da yawun kungiyar ASU kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Professor Muntaka Usman yayi min ƙarin haske yana cewa
zama na ƙarshe da muke da su Juma'a da ta wuce sun bada abubuwan da suke ganin za su iya yi. To mu dama yawanci shugabannin wannan kungiya da yawanci dai ɗan aiki ne. Duk abin da suka faɗi yanzu mun riga mun rubuta mun aika ma dukkan rassanshin kungiyar malaman jami'a da ke wannan jami'o'i. Su sauran mambobinmu za su tsaya su duba duk abin da gwamnati ce su fillance filla-filla sannan sai su ba da ansa a kan wannan abubuwa da gwamnati ta ba da kai magana a kai. To idan suka ba da wannan ansa mu ranar Juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu 26 ga wannan watan za mu koma mu gaya ma gwamnati abin da mambobinmu suka ce.
To wani mataki za a bi wajen biyan basussukan albashi da malaman ke bin gwamnati? Ministan Kwadago Chris Ngige yayi bayani.
Anniversary salaries have to work together to make sure that the retail salaries when accrued paid through the old method, the old platform.
Ngigi ya ce tun da yanzu an kai wannan mataki hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa wato NUC da manyan shugabannin jami'o'i za su zauna su fitar da jadawalin bashin albashi da suke bin gwamnati sannan a yi amfani da tsohon manhajar da aka saba biyan malaman da shi a biya su kuɗaɗen su. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani ya ce gwamnati ba ta da gaskiya, yaudara ce kawai take yi.
Matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abin da ta gaya wa 'yan ASU ba saboda alkawarukan ba abin da za ta iya cikawa ba ne. Na biyu, ni abin da yake ba ni mamaki shine cewa ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya dauke shi aiki kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi. To wannan ina ganin kaman an yi nisa.
A yanzu dai gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35 sannan kuɗin gyaran jami'o'i daga naira biliyan 20 zuwa 25. A yanzu dai iyaye da ɗalibai sun zuba ido su ga yadda za ta kaya tsakanin ASU da gwamnati dake shirin yi wa wani bangare na malaman jami'o'in mai suna Konuwa rajista. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.